Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shushin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai suru daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na rana yau 11 ga watan Yuni a jajibirin ranar ganawar shugaba Donald Trump da Kim a Singapore. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce a daren gobe Talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wani harin kunar bakin wake ya kashe akalla mutane 12 tare da raunata fiye da 30 a Kabul, babban birnin Afghanistan. Fiye da mutane 100 ake tsare da su a Vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake kokarin kafawa akan wasu kasuwanni na musamman da ake son kirkirowa.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sa hannu a yarjejeniyoyi uku da kasar Morocco a yau Litinin din nan da suka hada da wadda za ta ba Najeriya damar sayar da iskar gas a kasashen yammacin Afirka da waɗansu kasashen Turai. Muna da rahoto kuma kan wata matsalar da kungiyar fataucin shanu ke fuskanta da ke barazana ga sana'ar a Najeriya. Sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Niger, Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Za ku kuma ji nasiha albarkacin watan Ramadan, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an fadar shugaban kasa ta White House sun ce a daren gobe Talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya, amma kuma yana tafiya cikin saurin da ba a zata ba a can farko. Sanarwar ta White House ta ce gobe da safe ne shugaba Trump da shugaba Kim za su yi ganawar su kadai da juna tare da masu yi musu tafinta ko fassara kawai. Daga baya kuma za a zo yi babban taron da zai hada da mukarrabansu kamar sakataren harkokin waje Mike Pompeo da shugaban ma'aikatan fadar shugaban Amurka wato John Kelly da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na Amurka John Bolton. Bayan an gama taron ne shugaba Trump zai yi wa manema labarai bayanin wainar da aka tuya, sannan ya bar Singapore gobe da maraice. A da an ɗauka sai ranar Laraba ne Trump zai baro Singapore ɗin. Yau da ake jajiberin taron, jami'an Amurka na ci gaba da jaddada cewa makasudi ɗaya suka saka a gabansu. Wannan kuwa shine ganin bayan ɗaukacin makaman nukiliya da masu linzami da Koriya ta Arewa ta mallaka. A halin yanzu kuma masu nazarin al'amura sun lura cewa Kim Jong-un na shugabantar gwamnatin tarayyar da aka fi sani da zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowacce cin zarafi ko kuma danne haƙƙin bil'adama a duniya. Amma kuma sai gashi ba a mai da hankali ainin kan maganar kare haƙƙin 'yancin bil'adama a wannan tattaunawar ba tsakanin shugaba Trump da shi shugaban na Koriya ta Arewa. Makonni kaɗan kafin taron kolin a ƙasar Singapore, shugaba Trump ya yabi Kim inda ya kira shi babban mutum mai alfarma kuma wanda baya buye-buyen abubuwa, wanda wannan ya sha bamban da lakabin da yake yi mishi a can da lokacin da yake kiran shugaban na Koriya ta Arewa da wada mai roka. Har yanzu dai ba a san rawar da batun kare haƙƙin bil'adama zai taka a taron Kim da Trump ba, amma kafin Trump ya kama hanyarsa ta zuwa Singapore, an tambaye shi ko zai tada maganar sanannun gidajen kurkukun nan na Koriya ta Arewa masu ƙaurin suna, inda Trump ya amsa da cewa za mu tattauna akan komai, za mu tayar da kowace magana. Sai dai a farkon watan nan ne Trump ya ce bai tado da maganar kare 'yancin bil'adama ba a lokacin da ya gana da babban mukarrabin Kim, wato Kim Yong-chol, a fadarsa ta White House. A halin yanzu a yau Litinin ma shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce akan shafinsa na Twitter. Yana caccakar shugabannin kasashe abokan cinikin Amurka. Yana da jaddada cewa Amurka ta gaji da halin su na kwararta a harkokinsu na cinikayya da na yau da kullum. Trump ya ce sai dai a hakura, amma ba za mu kyale abokanmu ko abokan adawar mu su ci gaba da kwarar mu ba a fannin kasuwanci. Dole tunaninmu na farko ya kasance akan ma'aikatan Amurka kafin komai. Wannan yana cikin sakonnin da Trump ya yi ta aikawa don nuna yadda sauran kasashen ba sa yi wa Amurka adalci, inda har ya ba da misali da kungiyar tsaron Turai ta NATO, wacce ya ce kusan duk Amurka ce take daukar nauyin biyan kudaden tafiyar da ita. Bayan an kammala taron kasashen duniya bakwai masu arzikin masana'antu na G7 ne Prime Minister Canada Justin Trudeau ya fito yana sukar lamirin kudirin Trump na kara yawan haraji akan kayan hajar da kasashe ke kawowa nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin waki ya kashe akalla mutane 12 tare da raunata fiye da 30 a Kabul babban birnin Afghanistan. Harin na yau Litinin na zuwa ne ana kwana daya kafin ranar da dakarun gwamnati ke shirin dakatar da hare-hare wanda suke kaiwa kan kungiyar Taliban da ke addabar Afghanistan. Jami'an Afghanistan sun ce bom din ya tashi ne a kofar shiga ma'aikatar gyare-gyare da kuma ci gaban kauyuka, wacce ke unguwar Darul Aman a babban birnin kasar. Har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Lamarin ya faru ne sa'o'i kaɗan bayan da waɗansu 'yan kunar bakin wake uku masu ɗauke da makamai suka yi ƙoƙarin shiga ofishin ma'aikatar ilimi a garin Jalabada babban birnin lardin gabashin Nangarhar. Fiye da mutane 100 ake tsare da su a Vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake ƙoƙarin kafawa akan wasu kasuwanni na musamman da ake son ƙirƙirowa, waɗanda mutane da yawa ke tsoron za su fififita 'yan kasuwar China fiye da na 'yan ƙasar ta Afghanistan. Masu zanga-zangar sun jefa duwatsu da mabamai haɗin gida akan hedkwatar ƙaramar hukumar da ke kudancin tsakiyar lardin Binh Tuan. Kafar yaɗa labaran ƙasar mai suna VN Express ta ce mutane 200 aka kama, kuma 'yan sanda da dama sun raunana a lokacin da suka yi arangama da masu zanga-zangar. Har ila yau an gudanar da zanga-zangar a waɗansu biranen Vietnam da suka kunshi Ho Chi Minh da Hanoi. Dokar da ake ƙoƙarin kafawa dai za ta baiwa 'yan waɗansu ƙasashen damar haye filaye a yankuna masu tattalin arziki na musamman guda uku har na tsawon shekaru 99. Nuna ɓacin ran talakawan Vietnam ne ya sa 'yan majalisar dokoki suka jingirta tabbatar da dokar har suka ɗaga maganar amincewa da ita zuwa ƙarshen wannan shekarar.
Ran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda kungiyar masu fataushin shanu da ake kira Amana Cattle Association ta koka kan kudin da ta ce membobi da hukumomi ke tsula wa membobinta masu sufurin shanu daga Mubi jihar Adamawa zuwa babbar kasuwar da ake kira Trans-Saharan Cattle Market da ke Okigwe jihar Imo, lamarin da waɗansu suka ce ya janyo masu babbar asara. Alhaji Awal Ahmed Maina shine sakataren kungiyar.
Na farko dai mu a matsayinmu na kungiyar Amana Cattle Association na Najeriya, muna roƙo kuma muna gabatar da kukanmu zuwa ga gwamnatin tarayya da kuma ɗaiɗaikun jihohi ta inda muke bi mu iso inda muke sauke dabbobinmu, abinda ya shafi ita Adamawa in karan kanta da kuma Taraba da kuma Benue da kuma Cross River da kuma wayannan dai har Imo State. Wayannan duk muna bi muna samun matsaloli na walhalu wajen biyan sungulolin abinda ya shafi kuɗin hanya kenan na hukumomi da a suke zama a kan hanya kaɗai, wanda muna kashe kuɗi adadi ya kai naira 300,315 kowane mota ɗaya, da muna shan wahala a Benue da Cross River da Taraba gabaki ɗaya. muna shan wahala wannan wajen gabaki da
haka ma wasu membobin kungiyar suka nuna bacin ransu da nana ta cewa banda tsadar kudin toll gate ana cin mutuncin membobi da direbobi masu dauke da shanu musamman akan titunan jihohin Benue da Cross River.
Sunana Shatima Bakari, member kungiyar Amana Cattle Dealers Association of Nigeria. Ni falke ne wanda muke tasowa daga arewa zuwa kudu, amma babban ginshikin abtakaici shine idan muka dauko shanu daga nan cikin garin Mubi zamu ta wannan zuwa Imo State. Muna samun damuwa a wasu jihohi guda biyu wanda ya kasance wannan damuwa muna asara. Jihohin da muke samun damuwa kai sune asalin Benue da kuma Cross River wanda ya kasance suna fita da wukake da sanduna da adduna suna tare kowane wuri kowane anguwa da nasu gaje. Akwai masu karban naira 10,000, akwai masu karban naira 20,000, akwai masu karban naira 5,000. Idan ya kasance baka bada wannan kudi ba zai kasance ko a bude bodi a sauke shanun ka a sassare, ko kuma gaina ko da ka daura shi a bodi a hau a sassare shi, ko kuma ya kasance shi mai mota a faffasa masa tayu a fasa masa gilas. Idan ya kasance haka haka kuma za su shiga cikin ciyawa su boya. To muna gudun haka, dole muke daukan wannan kudin ba sauran mu ba muke basu. Idan muka dauka wannan kudin muka basu ga bata lokaci, wani lokacin idan muka bata lokaci dabbobin mu suna mutuwa. Idan ya kasance muka dauko kayan nan muka kawo kasuwa, ka mu zo kasuwa muna kashe abun da ya kai naira 300,000 akan wannan al'amari, wanda muna daukan saniya guda 40 a cikin mota, wanda kowane kudin wahalan nan yana daukan kudi naira 8,500. Idan ya kasance haka zaka taya shanu mahauta, sai kasance muna ce musu ba mu fita akan wannan dabbobin ba, sai ga suna bari muna asara. To wannan al'amarin yanzu ya riga ishe mu, shine muke kawo koken mu. Gwamnati kuma ta dube mu da idon basira.
Ni ne Alhaji Babangida Alhaji Umar Barge. Ba shakka wannan hanyar da muke bi muna kai shanu wannan kudancin a kocin mutuncin da yake mana su a hanyar nan. Muna daukan mota daga Mubi da 270,000, muna kashe kudin mota 310,000 a hanyar nan. Nan muka je kuma an ba mu ba su ba duka mu suna yi. Su tara katako su da ke ayan mu gaina kanmu su da ke mu ma muka bin hana su. Kana siya su ce maka 20,000, ka nemi 19,000 kusa da ku da ke gaba su ga nisa ga wahala kuma duka.
Shin yaya wannan maganar ke shafan mahauta masu saya su kuma sayarwa jama'a?
Sunana Muhammad Umar Sarkin Fawa Wakigwe. Wato mu ina wannan lamari ya shafe mu na tsada-tsadar abubuwan nan mun guri ɗaya ne akan maganar kuwa irin wasu mutane wanda za su zo su tsare hanya da sanda da menene dole sai an ba su kuɗi, wasu sai rabano, wasu su ce gashi nan dai kowane da irin sunan da yake sa ƙungiyarsa. To kaga ta nan ne kuɗin shanu suke ƙaruwa. Idan kuwa aka ce kuɗin shanu sun ƙaru, to mu ma an mun zo sai kaga dole za mu saya mu ma akan wannan duka mu ma mu ƙara wannan kuɗin da wannan masu shanu suka ƙara. To ba nan take ba, mu ma kanmu ba kanmu ba kaga akwai sauran mu muna yanka saniya ne. To amma mu ma muna sayarwa da wasu masu sayan tsire, falangu ne, farfesu ne, yan toto ne, duka makamantansu. To kaga idan muka so ɗinnan dole mu ma za mu yi ƙoƙarin mu ce sai mun samu namu. To a nan fa mata take kada muji, za ka yi ƙoƙarin ka samu naka, kuma ya kasance wanda za ka sayarwa dole zai ɗauke ka kai mai tsada ne ko kuma ka sayar mai da tsada. Me ya kawo wannan matsala? Saboda wannan mutane da suke tsatsara hanyar nan suke ƙarawa saniya kuɗi. To kaga duk irin wannan zai kawo fitintunu da dama. To saboda haka don Allah ina roƙon gwamnati da ta lalubo hanyar za mu samu sauƙin wannan abubuwa, saboda abin ya yi yawa.
Daga bisani na nemi sanin mai gwamnatin tarayya ke game da batun, amma duk ƙoƙarin samun Mr. Rotimi Amaechi, ministan sifiri na Najeriya ta wayar salula ya citira. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso, a jamhuriyar Nijar kuma jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta maida martani bayan da wasu daga cikin ƙawayenta suka ba da sanarwar kafa wani sabon gungu da zuma ƙalubalantar gwamnati, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Wannan shine karo na biyu a ƙasa da wata guda da ake samun kafuwar gungun jam'iyyun siyasa da nufin ƙalubalantar gwamnatin PNDS tarayya saboda zarginta da rashin sanin makamar mulki. Kwa ƙarshen mako wani sabon gungu a ƙarƙashin jagorancin MPN Kishin Ƙasa ya sanar da shirin tunkarar jam'iyyar mai mulki saboda yadda ta mayar da matsalolin talakawa share ɗaya a cewarsu. Sai dai kakakin jam'iyyar ta PNDS Asumana Muhammadu na cewa
wanda ya bar gwamnatin nan ko aka kore shi cikin gwamnati ai ya san dalilin da aka kore shi. Kullu haka ake sai je ya kawance shi ko kowa za shi ko komi za shi da wanda aka sabo kawance da tsohon kawance. Ai kowa san kowa, na ce maka kowa ya san kowa. Ai ya san dalilin da ya bar gwamnati.
Jam'iyyun da tun darewar shugaba Isu Muhammadu kan kargar mulki ke adawa da salon mulkin sa sun yi na'am da shigar MPN da ƙawayenta sahun ƴan hamayya. Kuma a cewar Alhaji Dudu Muhammadu, dama sun san za a rina.
Ka san dai abin da ya jefa kusu wuta ya fi wuta zafi. Diban da mulki yake da daɗi, yake da garɗi, yake da zaƙi, amma suka bar mulki suka ce gode su zo su yi adawa jam'iyyun da suka goyi bayan wannan mulki na Renaissance. To na kenan tarihi ya ba mu gaskiya a cikin tahiyar na alhamdulillah, kuma muna musu sannan da zuwa mu kuma riga mun kuna a cikin wannan adawa din. Allah sa su ma su zo su saba har su kuna a cikin ta. Dan saboda ita adawa abu ce mai daci.
Ko da yake wasu na kallon wannan sabon salo tamkar wata kofar rago ake shirin yi wa PNDS tarayya a zaben 2021, shugabannin ta na ganin wannan yunkuri ba zai kai labari ba.
Ba su iya dawa ba, mu muka yi adawa tsaftatatta, muka batan ja dama yayi mulkin kasa lafiya lau, muka ce abubuwan da ya aikata na alheri na kwarai ne ga su, wanda ya aikata wanda ba na kirkire ba ga su, amma mutane sun haukace saboda kudin mulki. Duk abin da aka yi kasan nan bai da kyau, duk abin da shugaban kasa Isu yayi kasan nan bai da kyau, ba na kwarai bane.
Ai shi mutum ko ɗaya ne rana gare shi. Don haka mu a wurin mu wannan abin mu mun yi alfaharin cewa bayan Allah sun gane ƴan uwan mu sun zo sun yi adawa da mu dan mu ceci kasan nan a cikin halin da take ciki yau. Don haka babu wani aure a wurin mu illa mu zuba ruwa kasa mu sha, cewa alhamdulillah tahiyya ta kama hanya na raya wannan demokradiya da maido ta farki irin na doka ta demokradiya.
Kafin kakuwar wannan sabon kawance a ƙarshen makon jiya, a tsakiyar watan Mayu ma wasu jam'in siyasa sun kulla yarjejeniya da kungiyoyin kwararren kula da nufin kalubalantar gwamnati mai ci a Niger, wacce suke zargi da shimfiɗa kama karya a ƙasa, zargin da PNDS tarayya ta ce ba gaskiya ba ne. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Rani da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, yanzu agogo ma nan Washington na cewa ƙarfe 11:10, kusan 17 zance kenan na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Duba da irin yanayi da ɓangaren ilimi ke ciki a Najeriya da ma wasu sauran ƙasashen Afirka, za a ga cewar mahukunta ba su ba ɓangaren mahimmanci da ya kamata. Duk kuwa da ire-iren hujjoji da shahararrun masana na duniya suka bayyanar, musamman idan aka yi la'akari da yanayi da ƙasar take ciki, na yawan yara sama da miliyan 11 da ba su zuwa makaranta. Hakan na ƙarata da hankalin 'yan ƙasar. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta haɗa mana rahoto dangane da halin da 'yan ƙasar suka tsinci kansu.
Da aiko ya dage sosai, kuma ya yi ilimi kwakwara, domin lokacin mana yanzu duk wanda ba ya riƙe biro ba.
Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana, amma sai da ta yi ƙari a kan abin da shugaba Buhari ya miƙa mata. Majalisar ta ƙara biliyan 500 akan triliyan 8.6 da shugaba Buhari ya miƙa, wanda ya kawo jimla triliyan 9.1. A cikin wannan kasafin, ɓangaren ilimi ya samu ƙari kaɗan, domin daga kashi 6 cikin 100 a bara, ilimi ya samu kashi 7 cikin 100 a bana, wanda ya kama biliyan 605.8. Wannan bai zo daidai da matakin kashi 26 cikin 100 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a warewa ilimi ba. Abin da ya sa masana ilimi a Najeriya suka alakanta matsaloli da ke fuskantar ilimi da rashin kayan aiki da kuma bin doka. Sagir Hamidu, tsohon shugaban ma'aikata a birnin tarayya, yana cikin masu wannan tunanin.
Ba mu da malamai, ba kuma yanda za ka yi ka ba da ilimi ingantacce idan ba malami. Ina makarantunmu na horar da malamai, ya aka yi aka bari suka tabarbare? To, na farko kamin wata dokan ta ɓaci ta aiki, to sai an koma wajen horon malamai. Horon malamai kuma ba zai yiwu ba sai ana da makarantun da za su horar da malaman, an kuma sa musu kayan aiki da duk abin da zai sa malami ya ji daɗin zama a horar da shi kamin shi ma ya je horar da wani. Na biyu, iyaye su ma sai sun tabbatar da cewa suna da alhaki a kansu, su tabbatar da cewa 'yansu sun samu ilimin zamani. Na uku, gwamnati kuma ta tabbatar da cewa ilimi ba ƙaramin abu ba ne, yana buƙatar kuɗi, kuma kuɗin da yake buƙata ba wayo a zuba kuɗi ba, ko mai yawa ko kaɗan ba, a bar shi sai wani lokaci ba. Abu ne da ya kamata a ce kullum koyaushe an sa mishi ido, an sa kuɗi shekara da shekaru kamin lokacin da kowa zai zo ya karfi, har ma mutanen ma su ma su iya ba wasu ma ba wai a ci gaba da ba su ba. Na uku, ba wai ba da ilimi kawai na zama aji a ce dalibi ya karatu zaman likita ba ko injiniya ko wani abu da shauransu, a ilimin koyar da sana'a shi ma ilimi ne muhimmi. To ya kamata a ce gwamnatocin Arewa sun ba wannan ma muhimmanci wajen koyar ma yara sana'a. Akwai wanda shi nashi ba wai likita yake so ya zama ba, ko kuma ba wai ilimi yake so ya ga cewa ya samu degree na farko na biyu ba, amma yana da fasaha da basira. Idan ka tara mishi karafuna da shauransu hakan nan, ba karamin abu zaka ga yayi ba. To wannan ilimin ma ya kamata a ce an inganta shi shi ma.
Ita ma Hajiya Dr. Mairo Habib, mawallafiya kuma ƙwararra mai fashin baki akan harkar ilimi, ta yi tsokaci.
Waɗanda suka mori gwamnati, kuɗaɗen nan maimakon su kai shi ƙetare a je can a kwashe kuɗi, su riƙa kawo kuɗin nan ƙasar nan, ana taimaka wa mutane. An wuce nan, idan aka hana mutane karatun nan, a kullum za mu zauna ne cikin jahilci, mai ta kashe kanmu, mai ta abubuwan da bai kamata ba. Shi sa ilimin nan gaskiya ina jan kunnen mutane a tafi karatun nan. An ba haka ba ku, in ɗanka bai karatu ba ku ya zama bawa.
Waɗannan ƙorafe-ƙorafe na cikin abubuwa da ƙungiyar ɗaliban makarantun kimiyya da fasaha ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Eneji suka aika wa manema labarai wata takardar ƙorafi akan kasafin kuɗin da aka ware wa ilimi a bana. Har ma dai masu nazari a al'amuran yau da kullum ke kira da a kafa dokar taɓaci a fannin ilimi. Amma Dr. Usman Abdullahi Manu na fannin ilimi a Jami'ar Abuja ya ce dokar taɓaci ba za ta yi maganin komai ba.
Ni bana goyon bayan a kafa dokar taɓaci kan ilimi a Najeriya. Har yanzu ba mu shige minzilin akan cewa shi ilimi ana neman shi a kyauta ba, amma sauran kasashen duniya ba haka bane. Shi kasafi da aka ba ilimi a Najeriya, tunanina shi ne idan aka fa ilimi kasafi mai yawa, to yakan nuna cewa ya nuna mana irin tattalin arziki da muke da shi a ƙasa. Saboda haka idan muka ba ilimi kasafi kadan, to za mu samu kadan a cikin ilimi.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar a sha ruwa lafiya.
To a gaida Harande, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya ce, ko shakka babu, yau duniya ta yi gum a kan wannan taron ƙoli mai cike da tarihi tsakanin shugaban ƙasar Amurka da na Koriya ta Arewa. Kuma haƙiƙa muna kyautata zaton za a samu kyakkyawar fahimtar juna. Saƙo daga Baba Ganna Alhaji Dabuwa Unguru. Sai kuma saƙo na gaba ya ce, rana zafi inuwa ƙuna. Kaico da salon irin kamun ludayin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, a kullum rayuwar talakan Najeriya ƙara wulaƙanta take saboda tsananin tsadar rayuwa da ake fuskanta. Ga kuma harkar tsaro ta yi rauni sosai a yankin Arewa maso gabas. Idan muka yi duba da abubuwan da suke faruwa a Najeriya, ya Allah ka kawo mana sauƙin ƙuncin rayuwar da muke fuskanta da na tashi-tashin hankula. Saƙon Sani Gule, Kampala, Malam Maduri. Saƙo na gaba ya ce, assalamu alaikum. Dan Allah ku mika saƙo na ga 'yan uwana 'yan Najeriya akan mu kasance masu faɗin alkhairi a lokacin da za mu yi magana, domin za ka ji wasu daga cikin al'umma suna faɗin munanan kalamai ga shugabanni. To ya kamata mu sani, Allah ya ba mu shugaba daidai da mu ne. Mu kasance masu yi musu addu'ar Allah ya shirye su, madadin mu rinƙa tsine musu. Saƙon Hassan Dogon Faci, Katsina, Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta taimaka a samar da cikakken tsaro ga mazauna yankunan karkara musamman ma manoma da ƴan ta'adda ke barazanar hana su ayyukan gona sakon Sanusi Ishaq Adam Tudun Wada sai kuma sako na ƙarshe yace salam VOA Hausa ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi binciken kwakwab domin gano ƴan bindiga masu kashe jama'a jihohin Zamfara da Kaduna domin kulɓana barna ana ce jaba ne sako daga Isa Lawan Girgir
to ra'ayoyin ku kenan da Hafsat Muhammad Baina ta karanto sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali zamu rika karantowa sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan
Sunana Aminatu Muhammadu daga makarantar Aliyu bin Abi Talib a nan birnin Kwanni Jamhuriyar Niger A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man تغيت ممن عزلت فلا تناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
صدق الله العظيم
تعالى كربا كافو مكركري غاتيش مهمان كانن لاباري
Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce a daren gobe Talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya, amma kuma yana tafiya cikin sauri da ba a zata a can farko ba. A halin yanzu kuma masu nazarin al'amura sun lura cewa Kim Jong-un na shugabantar gwamnatin tarayya da aka fi sani da zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace cin zarafin ko kuma danne haƙƙin bil'adama a duniya. Amma kuma sai ga shi ba a mai da hankali ainin kan maganar kare haƙƙin 'yancin bil'adama a wannan taron ba. Makonni kaɗan kafin taron ƙolin a ƙasar Singapore, shugaba Trump ya yabi Kim, inda ya kira shi babban mutum mai alfarma, kuma wanda baya ɓoye-ɓoye, wanda wannan ya sha bamban da laƙabin da yake yi mishi a can da, lokacin da yake kiran shi shugaban Koriya ta Arewa da laƙabin wada mai roka. A halin yanzu kuma Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce a kan shafinsa na Twitter, yana caccakar shugabannin ƙasashe abokan cinikin Amurka.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri inda za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na mai da watan Yuni wato 12 kenan ga watan Yuni gobe a matsayin ranar demokradiya a kasar ya kuke ganin wannan batu. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga dangi da kuma ƙungiyar zumunta wato ƙungiyar arewacin Najeriya mazauna nan Amurka. Domin rasuwar ɗaya daga cikin jigajigan wannan ƙungiya Zainab Shedi Sheni Gimbiyar Buarat wadda ta rasu ranar Asabar a Jos inda take shirin tsayawa takarar majalisar dattijai Allah jikanta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai a dakace shirin yau da gobe.